Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma za mu kammala muhawara sabbin masarautu da aka kirkiro a jihar Kano.
Bane a masarauta ka murkushe daula ta kaseta ta koma ta maizayi ba wani abu ne da aka fara yi bare ma kuma ba ai ba mutane ne mu masu biyayya kowa shehu su bar daufodiyo yake fara koma kan dan sa Mamman Bello ba mu taba yi wa Kano ta waye ba
to an ga yake nan ko me kanawa ke cewa
idan za na da sarki to shine a waɗannan dauloli da ake cewa tutuci shihu to daga Sokoto ake ayyana wanda zai zama shugaba amma
kamar yanda Kano take wagaya
ba kawai daga can suke ayyana a daga nan
kwanan da suka gabata ne aka girgiro da sabbin masarautu a jihar Kano ko kuma kamar yadda wasu suke cewa an dawo da sarakunan yanka uku tare da girgiro da guda daya don haka za mu ji karshen tattaunawa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwariyi mana
sannan har ila yau Mahmud ya tuntube barista Muhi Magajin Rimin Gado akan shawarar da hukumar sa ta bayar na dakatar da sarkin Kano muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke kallon shawarar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta bayar na adakatar da sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Basiru Sani inda ya ce sai ta fara da binciken bidiyon dala da ake zargin ganduje da shi tukunna kafin ta fara da mai mace ba sarkin Kano
tarka shi to shi kuma Ibrahim Muhammad ce mai yawa da Basiru Sani martani inda yake cewa wannan maganar haka take saboda kwararru sun tabbatar da sai hancin faifan bidiyon da karbar dala daga hannun yan kwangila
ikon Allah to sai kuma Usman Muktar Muhammad shi kuma yace shi wanda aka ba shawara shi ya kamata a dakatar to shi kuma ra'ayin shi kenan
to shi kuma Mansur Dutse yace wannan ai gwamnati ce ke son ci ma sarki fuska
to ga Ibrahim Muhammad kuma ya kara dawowa yace wannan siyasa ce tsagwaran dinta
to shi kuma sai Saidi ya ba shi amsar cewa ai siyasa ce ta kawo shi
wato shi sarki Sanusi kenan siyasa ce ta rada shi to Ibrahim Muhammad ya sake cewa malam Sa'idu amma kuma sai a bi ka'ida to kaga wannan kuma gaskiya ne
ya dama da abin da za a yi gaskiya ya kamata a ce an bi ka'ida da abin da doka ta shimfida to sai Kabiru Awalu yace hakan yayi daidai domin a ba su damar ci gaba da binciken yadda ya kamata
to Hafiz Jibrilla Muhammad kuma yace akwai lauje cikin nadi
to fa Amina wani irin lauje ne wannan
sai mu jira mu gani ko kuma ya turo mana karin bayani
to shi kuma Sulaiman Muhammad Chiledi yace neman rikici ne kawai
to Usaini Usman kuma yace wannan tsari nasu yayi daidai don koruwa baya tsami banza
To shi kuma Nura mai Apple ya ce wannan hanyar ba ta bullewa, gaskiya ya kamata ba a hankali ba.
Kaji kuma Haruna Abdul Mummuni mai gwado, Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Haruna, ya ce salam yau da gobe ta malam dai ba ta wuce amin, inda haka ne mafi alkhairi, to Allah ya tabbatar. To mu ma sai mu ce amin kenan.
To amin ba. To ya kika ce ke.
Amin.
To shi kuma Musa Lawal Musa ya ce, to in har gaskiya ake bi a ƙasa ta Najeriya, kamata ya yi a dakatar da sarki Sunusi har sai gaskiya ta bayyana.
To shi kuma Musa Usman Balarafa, Allah sa na faɗi sunanka daidai, ya ce idan cin hanci zai sa a dakatar da shi sarkin, shi kuwa gwamna ya za a yi da shi?
To fa, shi kuma Tafi da Karami ya ce salam yau da gobe, gaskiya wannan shawara bai kamaci wannan kwamiti ba, don sarki Sunusi ya wuce ya ci kuɗin talakawan Kano ga wanda duniya ta gani, amma ba ɗauki mataki ba.
To kaji amsoshin masu sauraron mu kenan, a yau Hafiz ka karanto mana na ƙarshe. Mun gode ƙwarai da gaske, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a, yanzu bari mu je ga ƙarshen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kware ya mana a zauren muhawarar yau da gobe.
Gwamna ko ɗan majalisa sun suka kirkiro ningi ko suka kirkiro katago? Dama akwai su, ba su suka kirkiro su ba.
Amma ni kirkiro su a kai?
A'a, ƴan siyasa ne suka kirkiro su?
Ko ba ba siya kirkiro su
da Bature ma'ana yanzu ya same su. Ko ba gani ba? Bature ma'ana ya same su. Amma abin da ake magana, ku ka dace Bature ne ya same ku. Da bakin ka ka faɗa cewa sarkin Kano shi ke naɗa muku. Sarki, idan sarki, a'a, idan sarkin Kano shi ke naɗa muku sarki. A ƙarƙashin sa kuke.
Daga 18
ko ba gani ba? Dan dai sarkin Kano. Idan sarkin Kano zai naɗa hakimin ɗan bata. Ina da hakimin dawakin tofa. Ko ba haka ba? Ina da hakimin tsanyawa, ina da hakimin ya da hakimin wuce.
Ka gane?
To ya isa. Ya isa. Kuma yake naɗa sarkin gaya. To kaga, to kaga kaga duk ɗaya ne kenan a ƙarshen sa take, tunda shi ke nadawa. Ko ba ka to tunda shi ke nadawa abinda ba naka ba, ka taba ganin wani ya saki mata wani? Tunda Allah ya halice ka ba ka saki mata wani ba. Saboda haka tunda sarki sun yadda shi ma da wacin sa ya fada, kuma ya yi itirafi tunda yake maimaitawa cewa sarkin Kano tun daga zamanin Malam Ibrahim Dabo. Kafin nan suna ta harkar su wanda sai mai suke, amma da Malam Ibrahim Dabo ya zo ya murƙushe su, to shi kenan an cinye ku da yaƙi, za a naɗa muku daga ci.
Yanzu kuma ga sun girma sun samu ƴanci, an naɗa musu, sun naɗa wa kansu.
To tawaye kya?
To ai ana yin tawaye, ba a yi Galadima Yusuf yayi? Ba a yi tawayen Galadima Yusuf yayi?
Ba a yi
ba ne? Yewa Sokoto Khalifat?
Da masani
ko bai wa Muhammadu dan yan kasko ba sarkin musulmi?
Ga alama tattaunawa mu ta kusa zuwa ƙarshe. Yanzu tarihi dai yana ta ci gaba da karo da juna, kamar yadda ke fitowa daga bakunan ku. An yi masarautar gaya, an yi ta karaye, an yi ta rano da ta bici daga Kano. Kamar yadda muka bayani tun farko, wannan abu yana ci gaba da dumama yanayi a kanan Najeriya da sauran sassa. Yanzu ku su dan masani, tun da gwamnati ta ce ta ba ku sarautar nan,
alhamdulillah,
amma wasu na ganin cewa akwai gyare-gyare nan da can, walau ta sigar sarautar, akwai sarautar da watakila ba naku ba ne, ko ta sigar kasa ma. Yanzu idan aka zo aka ce bara a zo a rere wannan abu, a rege shi, za ku yadda domin a samu nutsuwa da fahimta al'amuran tafi?
To mu mutanen gaya, kwama cala da halin gutsuru-tsoma da kutungwila irin ta siyasa mun saba da ita tun lokacin sarkin Gregory dan Metule. Wannan ba wani sabon abu ba ne a masarauta, ka murkushe daula ta kaseta ta koma ta maizaye. Ba wani abu ne da aka fara yi, bare ma kuma ba a yi ba. Mutane ne mu masu biyayya, kowa shi Usman Danfodio yake bi har aka koma kan ɗansa Mamman Bello. Ko mu taɓa yi wa gaita, ba mu taɓa yi wa Kano tawaye ba.
Har sai lokacin wai na alkanri wai ta kana nan da kuke ta cewa ba za a raba ta ba da cewa karkashin wata take ne gashi ana cewa ana naduwa daga Sokoto ana abin nan kenan ta zauna karkashin Sokoto ko kuma
sarkin Kano
yaya abin yake ne
ba zama bane a karkashin zaman Kano da Sokoto ba zama bane irin na Kano da Gaya sarkin Kano sarki ne mai cin gashin kansa abinda yake fa abinda ya faru shine
ko a lokacin shi ce Usman Akore Kano bata zauna a gagashin
abinda yake shine ke gaya maka abinda yake akwai shine sun yadda da jagorancin Shehu Usman Dafodio Shehu
mika wuya kenan
kai mica yawa to tunda mu gaba daya abinda za a yi jihadi ga shugaban jihadi sadaka mun yadda da ka jagorance mu a jihadi
daga nan kuma shi daga jihadi shugabancin ya kai
wa sana gaya maka sadaka ba wai zama bane na ba sarkin musulmi baya sa baki akan yadda ake gudanar da Kano
kuma ya jagoranci bayan kuma san mu baya cewa ya jihadi shine shugaban jihadi
shi an masa mu baya cewa shine jagoran jihadi kaga cewa gaba daya a samu karkashin a samu dola guda daya wace ta musulunci saraka amma wannan ba yana gwada cewa kuma Kano ita take komai nata ka gane kamar
yadda karbar umarni daga fadar mai martaba mai alfarma sai
kawo umarni daya
ko show dan bodio
kawo umarni daya da aka taba kawowa daga Sokoto aka baka ce ayi anan wajen amma abin da yake akwai shine tunda an yadda cewa shine shugaba am idan zan da sarki to shine a waɗannan dololi da ake cewa tutucin shihu to daga Sokoto ake ayyana
shugaba
wanda zai zama shugaba amma
kamar yanda Kano take wa Gaya
ba kawai daga can suke ayyana a daga nan ake cewa to muna ba da shawara sarkin musulmi ko sarkin musulmi yana dawa ne kamar yadda na gaya maka cewa an ba da shawara Malam Suleiman ya ba da shawara cewa anada Malam Ibrahim Dabo saraka shawo aka daga nan ake ba da shawara cewa ana muna ganin anadawa ne shi zai sami biyayyen mutane
a lokacin mukaddara
amma Kano daga ba daga ga yake ba da
shawara
sarkin Kano ne kawai zai
sani
yanzu kai din nan Mahmud sai sarkin Kano ya nada ka kuma Kano
Alkanawi idan aka ba da shawara shi mai martaba mai sarkin musulmi shine mai hukunci na karshe zai iya amincewa da wannan shawara yayi abin da yake gani ya fi dacewa ko kuma a shawarar in aka bashi shikenan dole ya bi ta
ai bai taba kin amincewa ba
ai a misali yana da wannan hurumin da ki amincewa ba bayan nan bai da hurumi ba misali so muke mu fahimta ka gane ko in baka shawara sau ɗaya sau biyu zuwa sau goma baka taba yin amincewa ba yana nufin cewa kuma ba za ka iya kin amincewa ko kuma baka da hurumin kin amincewa so ina so a wannan gaba masarautar fahimci cewa a lokacin da daga masarautar Kano ake cewa muna wa sarkin musulmi muna ba da shawara a yi wa wani kaza kuma bai taba kin amincewa ba a lokacin yana da hurumin da zai iya kin amincewa a matsayinsa na amirul mu'minin ko kuma a bai da wannan
abinda ya faru lokacin da sarkin musulmi Abdulrahman Dan Yankasko ya ki shawaran mutanen Kano da aka ce ga wanda ake san anada yake ina da wanda yake so ina da an yi ba sasa ko bai ba sasa ba da aka
ne ka amma abin da nake tambayar ka yana da wannan furumin ko bai da to yana da shi ko bai da shi
bai da shi domin da yana da shi da sarkin musulmi Abdulrahman Dan Yankasko ina da mutanen Kano sarkin Kano tukur ba bisa ga sahalewarsu ba sai ce ga wanda suke so shi kuma iya yi wanda yake so da ba za su yi tawayi ba
to a lokacin misali idan aka ce sarkin musulmi bai sahale da mutumin da aka ba da shawara ba sai kuma bai nada wanda yake so ba Kano za misali an ce nada Alkanawi shi ne sarkin Kano sai sarkin musulmi ya yi shiru ana ba da shawara ya nada shi a matsayin amirul Kano sai ya yi shiru bai nada Alkanawi ba kuma bai nada wani wanda yake so ba masu ba da shawara nan suna da hurumi su nada su ci gaba ko kuma
gashi ko sun nada
gashi ko san nada ai tun daga kan sarkin Kano tukur Sokoto bata koma nada Kano sarki ba
da tanayi
ko ba gani ba
da baya tanayi
shine ga maka in an aika ayyada suke ai na baka misali cewa an aika da Malam Dabo suka ce sun yarda ya an aika da
kawai ne tabarruki suke ne ma a wurin mai ba tabbaci
an aika sarkin Kano Usman na daya suka ce sun yarda an duk wanda aka aika sai su shito wannan tunda shine zabin mutane mun yarda nan da Sokoto
kenan a tarihi da yi
mu tabbata ana aika da
Kano ta tayiwa Father Usman Danfodio tawaye
ba tawaye bane ana aika ne domin neman tabarruki amma randa daga randa ana son ga maka cewa Kano wato yadda kake alaka ta abin da cewa alakar Kano da Sokoto iri ɗaya shi da ta Kano daga bai da bashi
menene sakonka na ƙarshe dangane da wannan dambarwa ta nadin sarautu da aka yi guda hudu wanda ku kuke hamayya da ita
ba kaje shi muke hamayya ba hamayya muke ba mu mune mu ne masu cewa ai abin da ya dace kace mu da muke cewa ai abin da ya dace
a bi siga da doka ta ku ina fahimce ka ba laifi bane ai amma dai a tsari
a ba ya zace ka ba laifi bane ai yanzu ne zan ce ko laifi ne ko ba laifi bane yanzu ko ba ne zan fada ba ka san jilili saboda magana tana gaban kotu sadaka kotu shi
ta kana da ra'ayi ina zuwa kai tun da dama ai ba ce akai ka fadi matsayin masarautar Kano ba da bakin ta kake magana ba yawwa
ya matsayina ma na dan kasa
kai abin da kake so kace ganin ya ka tsaya a kansa shi zaka ga ya mana
shi ga maka
rancen kotu ba
abin da yake ga maka ai abin da muke gani ai abubuwan da muke gani guda biyu ne yanzu an yi abin da akai ko ba haka ba mu muna ganin bai dace ba wasu kuma suna ganin ya dace to amma mu abin da muke ganin ya kamata a yi shi ne gaba ɗaya mu zama doka muke saka wanda suke ganin bai dace ba wasu daga cikin mu sun tafi kotu
wai tafiya kotun nan da kuka yi ba kwa ganin kamar wani mataki ne ai amma kana goyon baya yawwa ba kwa ganin wani mataki ne wanda abinda ake gudu din zai faru za ku da tabbatar da shi na kawo rabuwar kai tsakanin mutanen
Kano ai shine ka hana nan magana ni abinda muke fadi shine ai in aka je kotu sai yake da sanin yadda ake fassara duka da shi wannan daidai ne wannan ba daidai bane ta saka komai
amma ba har san fada kamar ta Kano ma da zuwa gaban kotu tana gurfana tana kai korafi irin wannan ba
to ai shine nake ga
aka ganin kun bata tarihi
ba bata tarihi ba a duk lokacin da kake ganin cewa kana da wani haƙi naka ina zaka je kana ku kawo zai yanzu shi kansa mai girma gona ko ai lokacin da ta barakala ta so a Kano ku wata dambarwa a kotu ita fi ko ba haka ice ina neman kotu ta bashi kariya
naga kuma kotu ga
ta shine nake ga maka kuma ga ai shine lamba daya a Kano ko ba haka ba yanzu shi Allah ko mutane yana so ko baya so mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje shi Allah ya amara yanzu shine ifi kuwa girman bakai ne
wai tartibi me kuke nema a kotun nan
ai bane ne shiga kotun ba babu da muke magana shine tunda yanzu kotu ta ce abinda aka ce shine gwamna da majalisa ba abinda ma kara ta shiga kina cewa ba su da hurumin yin wannan abu ita kuma kotu ta ce a dakata ta duba saka tunda kotu ta ce a dakata ta duba to abinda muka yi zato
ba ga shi kuma ba ku dakata ba kun tafi wata kotun kuma
shi nake gaya maka kotu ta ce a dakata ai zaka iya shigar da kara goma ko ba gani ba tunda kotu ta ce a dakata ta duba to abinda muka yi zato muke sare kuma shine a mai girma gwamna a matsayinsa na gogaggen ma'aikaci ko mutumin da yake da zurfin ilimi na zamani kuma mutane a ko daidai kuma da sun san shi ina zuwa zaurukan malamai yana da karatun addini so mun yi zaton cewa zai girmama doka da kurta ce idakata ya dakata cewa an dakata tukunna
yanzu bai dakata ba ya ci gaba da abin da ya yi muradi kun daɗa tafiya wata kotun ba kwa ganin cewa kamar abin da ake ta gudu ɗin nan na kuke ta cewa za a lalata tarihin masarautar Kano kamar an kama tafarki
to yanzu
ina ganin cewa kamata ya koyi hakuri
to idan wani abin ina ganin nawa ne kana ganin naka ne sai mu kama kuka ko ka kawata yin butsarar doka ta ce kace a tsarin doka ta ce saka doka ta ce idan aka samu sa wani yana ganin na wani yana ganin ko an yi daidai ne yace ba daidai ba to kotu ake zuwa ta ce eh haƙƙin nan nawa ne ko ku a wannan shine daidai ko wannan shine ba daidai ba
ko daidai ko da abin ka murkushe ne ka karba misali da kamar da kuka murkushe gai kuka karbe ta
ban gane ba a'a yaushe ka murkushe ta
a kamar yadda ka zai kai mana bayani
da kake so sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo shine cinye gaida yake idare ta karkashin Kano saka tunda ya ci kuma yake nada musu sarki saka a bari
ballaka sace yanzu
ballaka sace
saka yan yadda ya fidin
ta legal idan ka mallaki abu idan ka mallaki abu ya zama gadan zuri'a ka saka yanzu a baro
yanzu kun yi gadan
abi saka yanzu gadan ne kuma sarkin Kano shi malam
dan mazani kaji fa mutanen Kano sun gaje ku amma ta hanyar
abin da
yanzu abin da za ku yi
ba ka san dangantaka ta da sulubawa ba
a karshe sakon ka na gashi ana sako na karshe gashi ana kotu dan lokaci ya abin nan gashi an gurfanar da har sarkin ku a kotu jiya na gani a takarda cewa masu kingmakers masu na sarki na Kano ma daki da sarkin bai da gala da makama
da
sarkin dawaki mai tuta sun gurfanar da gwamnan Kano da majalisar dokokin Kano da gwamnatin Kano da sarakunan nan guda hudu gaban shari'a suna kalubalantar yadda aka yi al'amarin kuma suna cewa su ba su yadda ba gashi shari'a an samu tagwayen shari'u a zancen nan naku guda ɗaya shi kadai ku yanzu shari'a za a yi ta yi a wurinku kuna gani shine hanya ta bi ko kuma kuna ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi don a warware al'amarin nan a fahimci juna
ai a bisa tsari na shari'a mulki fa ba zuwa ake kai korafi ake yin sa ba Allah ne yake ba da shi ya ba wa gaya ya mai domana da kayanmu ya ba wa rano ya ba wa karaye ya bawa bici muna godewa Allah da ya mana wannan baiwa kamar yadda Allah ya huwa cewa gidan Dabo suka dauki shekara da shekaru suna mulkar mu ne musu biyayya to yanzu kuma sai Allah ya juya zamani shi yake tasribin zamani ya juya zamani ya maida wani yanayi kuma na demokradiya cewa abin da jama'a suke bukata shi ake musu ba oligarchy wake yi ba yanzu democracy ake yi saboda haka magana shari'a duka ambata zamu kyalewa masu shari'a ba hurumin mu ne mu yi magana akan sa ba amma mu a matsayin mu na wanda iyayen mu ne ake wannan turka-turka da su a tsakanin masarauta mu mun ce ba mulke mu ba sun ce an mulke mu to mu dai mun san abin da aka yi tare da mu shine an yi basasa 1892
masarare karshen wannan tattaunawa ta mu kenan kamar yadda kuka ji muna godiya ga malaman da suka ba mu haɗin kai mu kai wannan tattaunawa musamman malam Ahmad Alkanawi da kuma malam Nura Kani dan masanin gaya muna godiya matuƙa da fatan nan gaba mun nemi wato tattaunawa da irin wannan ko makamanciyar ta za ku ba mu lokacin ku godiya muke anan nake cewa assalamu alaikum
to karshen tattaunawar da wakilin mu na sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kori kenan da jama'a har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin yau da gobe bayan haka har ila yau wakilin namu Muhammad Ibrahim Kori ya tattauna mana da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano akan shawarar da hukumar sa ta ba wa gwamnatin jihar na dakatar da mai martaba sarkin Kano Muhammad Sunusu na bi shekaran jiya ga kuma yadda tattaunawa ta kasance
akwai abubuwa da dama da zamu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken to wannan ne hikima da ta sa muka ga yawa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wannan muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai san da muka gama bincike saboda mun samu abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan ta hana irin wannan abin da wannan shine abin da muka yi
kun ce duk waɗanda suke da nasaba kenan akwai bai ga shi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan
eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓo bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓo bayanai daga bankuna mun karɓo bayanai daga al'umma so waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su mun ga to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kudade da dama da aka kashe ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce za mu kaza wannan shekara za mu kaza za mu wannan shekara za mu kaza kuma ba wai a Najeriya kare ba mu ka gudun tsarin mulki mu ne sashi na 120 ya tanaje haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan asusun na masarauta da ake ajewa ai dokar kuma ta tanaji yanda za a yi ai kasafin to shikenan tun daga farko ma ba ai kasafin ba to sai zaman cewa ana kashe kuɗin nan yanda ake bukata ana kashe kuɗin nan yanda ake so
binciken da kuka yi ne yanzu tunda kun ci sakamakon sa na wucin gadi ne ko na farko ya kai wato mizanin da za a ce a dau wannan mataki na wato kila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai mataba sarki
to yayin da ba a kai wannan ba kila ba kawa ka ba ai mu iya ganowa ma mu ce kuɗi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin Emerald Council a iya tura masa naira miliyan 22 a account din shi a tura masa miliyan 17 a tura masa miliyan 9 a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka
aiki ba ta aiki ba shi
to ko ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike zaka yi mamaki kaga yanda za a iya cewa abin da ake cewa individual kamar dai a ce mutum a daidai kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana
bincike kun fara shi tun kamar shekara 2-3 baya kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki
yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi
amma kuna da hujja
a hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yanda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka yi kun yi laifi ba cewa muka yi a mun ga kuɗi an yi kamar mu'amala ta kuɗi kaza da kaza da kaza matsayinku na ma'aikata ku je ku zo ku yi mana bayani daga abinda suka je suke so su gaya wa kotu abinda suke nuna su ba ma'aikatan gwamnatin jihar Kano ba to irin wannan abubuwan sai kaga wato wani abu ne wanda zai kara baka kwarin gwiwa kai da cewa wannan abinda kuke so ku gano wani abu ne wanda wasu suke guje masa kuma in ba a bari an gano din ba za a iya gane
yanzu idan gwamnati watakila tun da shawara kuka bata cewa ta dakatar da sarkin Kano da ragowar mutanen nan da kuke tuhuma cewa suna da hannu wajen wannan al'amari menene mataki na gaba misali gwamnati ba ta saurari wannan shawara ba tunda dama shawara ce
eh to mu dai za mu ci gaba da yin abinda muke yi mu dai abinda muka faɗa abinda dokar ta tanaza ta ce gwamnati ta saurare mu domin shell ta ce na san abinda gwamnati za su iya yi za su iya jin ta bakin su kuma za su iya neman waɗannan bayanan da muka bayar kuma na tabbatar cewa abinda duk gwamnati za ta ga abinda muka rubuta mata gaskiya ne misali kamar yanzu tafiye-tafiye sai muka ga an kashe naira miliyan 100 da wani abu to dole za ka tambayi kanka su waye aka kashewa su waye suka tafi me suka yi me mataba sarki shine chief accounting officer na wannan asusun because shine chairman na Emerald Council bisa tsanajin doka babu yanda za a yi ka cire naira 10 daga wannan asusun ba tare da yawunsa ba duk wannan abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa saboda za mu yi tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba
kenan yanzu za ku saurara tunda kun fitar da sakamakon farko ku yi dakon abin matakin gwamnati kenan ko kuma za ku ci gaba da aiki
ai ba za mu saurara ba
wannan lafazi za ka yi ɗaya ko biyu da zai gamsar da al'umma cewa wannan aikin kuke yin sa don saboda doka ce ta tanada kuma fi sabilillah kuke
kamar yadda na faɗa a baya ba ma kirkirar hujja ba ma kirkirar doka
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Patrick Deya tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe.
Ni Amina Buhari Auna nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC.